بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحم وطروء المحو وكل ما يستراب. واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, madaukakin sarki, mahaliccinmu, wanda ya raya mu zuwa wannan wata mai albarka, ya ja kwananmu zuwa wannan yini mai albarka, yinin farko na watan Ramadan. Babu shakka ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ta cika a kanmu. Ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ta kewaye dukkan ɓangarorin rayuwarmu. Ba abinda za mu yi sai ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imominsa mabambanta. Ka buɗe ido, ka lalubi jikinka, ka taɓa, ka ji har yanzu kana da rai a ranar farko na watan Ramadana, ko kuma cin daren tun faduwar ranar jiya misali, inda daga lokacin Ramadan din ya fara, kaga kana da rai. Babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ni'ima. Abinda ya rage sai wannan ni'imar da aka yi maka, ka karɓe ta hannu bibbiyu, ka karɓe ta da zuciyarka kafin karɓanta da hannu. Aikin zuciya kuma shi ne yake jagorantar gabbai zuwa yin abinda Allah yake so da manzansa. Shi yasa muna ƙara maimaitawa: alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Shi yasa har a cikin ayoyin addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: wa in tatiu ma harrama hadakum fala lakum tashkurun. Sai aka ambaci godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na tarar Sheikh Zulayn Al-Rama yana karanta waɗannan ayoyin, bari mu samu ribar kafa kafin mu ci gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe ayoyin da: kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aka ambaci la'allakum tattaqun, ko sai aka ce: yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكام بشغوديا أوران الله سيغوديا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إرشاد شرير شن أقبى. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce: fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Sai aka gama magana akan azumi. Ayar farko da take magana akan azumi, har rufe ta da magana akan tsoron Allah.
ayar karshe wacce daga nan aka shiga sabon bayani ita ma aka rufe ta da tsoron Allah a tsakiya kuma sai aka ambaci godiya ga Allah aka ambaci shiriya sako anan shine duk lokacin da bawa ya ji tsoron Allah kyakkyawan tsoro to Allah zai taimake shi wajen gane abin da ya kamata yayi wanda zai taimake shi wajen kusantar Allah to duk aikin da zaka yi a matsayinka na bawa yana da alaka ne da shukr yana da alaka ne da godiya shi yasa Allah subhanahu wataala yace i'malu ala dauda shukra ya ku mutanen gidan zuriyar annabi daud ku yi ta aiki kuna masu bayyana godiya wannan alaikum salam shi yake bayyana mana sirrin da yasa aka ambaci godiya bayan tsoron Allah za mu zo a gaba insha Allah kila a majalisun gobe mu dan fara bayani akan wannan bayan wannan sai aka ambaci shiryarwa ma'ana idan ka samu tsoron Allah akai aiki to babu abin da ya rage sai ya kasance wannan aikin ya zama bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haskaka maka hanyar shiriya wannan shine la'allahum yarshudun to duka an hade an gama komai to kuma karshen magariyar cikewa a ƙara samun wani tsoron Allah na musamman shi yasa sai aka ambaci yubayyinullahu linnasi ayati kadhalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allahum yattaqun akwai bambanci tsakanin takwa ta farko da takawa ta biyu wannan wani karatu ne mai ɗan zurfi mun haɗa gaba kila ma fada a takaice dai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muke yi a wannan rana ranar 1 ga watan Ramadan hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a shekarar 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan Maris shekara ta 2023 yau ranar Alhamis ya Allah muna roƙonka kamar yadda ka ja kwananmu zuwa wannan gini mai albarka ba dan halinmu ba ba dan wani tsarki ko wata sifa ta musamman da muka bambanta ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ba innama ajali ne da ka ja namu zuwa yanzu ba abin da ya gagare ka muna roƙonka ka tausaya mana ka karɓi ayyukanmu ka raya mu rayuwa mai albarka in ka tashi karɓar rayuwarmu ka karɓe mu a hali mafi kyau ya Allah daga Ramadan da ya wuce zuwa yanzu kai kadai ka san irin abubuwan laifuffuka da zanubai da muka yi wasu mun manta ba za mu taba tunowa ba amma kuma rubutun da kai umurni ya kiyaye komai littafi ya taskance komai amma dai anta arhamur rahimin kai mai tausayi ne mai jin kai kuma rahamar nan da jin kanka mu masu tsananin bukatar ta ne muna roƙonka kai mana gafara ka ji kanmu ka gafarta mana zuban mu gaba ka kamar yadda muka sani mun saba duk shekara in za mu fara tafsiri ranar farko mukan karkatar da akalan tattaunawar mu ne akan Ramadana da Ramadan sai rana ta biyu shimfidar sai ta kasance akan Qur'ani sai mu ci gaba da karatu to yau ma tattaunawar mu za ta kasance ne akan Ramadan wa'azi na musamman da faɗakarwa da jan hankali na mai magana da kuma su sauraro akan bayyana alkhairi da albarkar da muke ciki na wannan wata wanda ya kamata mu yi kokari mu ci riba mu ci gajiyar wannan wata mai albarka kafin mu ci gaba godiya ta musamman bayan godiya ga Allah ga jagororin wannan masallaci na Agga Islamic Center wanda yake garin Yola jihar Adamawa bisa kokarin da suke yi wajen samar da conducive atmosphere ma'ana yanayi mai kyau na ibada wanda yake taimakawa wajen samun natsuwa da kuma goyon baya da suke bayarwa akan tsare-tsare da shirye-shirye na karatuttukan da ake gabatarwa a nan wanda ina jin nan gaba saboda fadin karatun ma har da barbanci za a fara karatun tunda ana yin na fulani Allah ya saka da alkhairi su jagorori chairman da vice chairman da sakatarin family Mojibo da kuma chief imam Malam Mikail da hadda admin bawan Allah da sauran masu ba da gudunmawa ta musamman wajen kulawa da al'amarin tsafta da tsaro. Dukkansu kowa yana da gudunmawa ta musamman ga wannan aikin alkhairi. Muna roƙon Allah ya saka ma kowa da alkhairi. Bayan haka, duk lokacin da aka taru ana ƙoƙarin shimfa shuka alkhairi, to akwai waɗanda idan suka bayyana a majalisi suna ƙara ma al'umma ƙwarin gwiwa, saboda aljannan nan da jagora da talaka kowa yana nema. Ko ba haka ba, kamar yadda kake jagoranci a siyasance a mulki, to kai jagoranci wajen neman aljanna, wajen neman aikin alkhairi, ko kuma neman yardar Allah. Shi yasa muke farin ciki da bayyanar mai girma gwamna Alhaji Ahmadu Umar Sinjiri, gwamnan Jihar Adamawa, da yadda dama ya saba kullum wannan majalisin da shi ake yi. To wannan alama ce ta alkhairi, kuma ƙarin ƙwarin gwiwa ne ga mahalarta wannan majalisi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi, ya ƙara mu rayuwarmu albarka, ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira. Bayan haka jama'a, kamar yadda muka ambata cewa daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa, ya bude ido ya ga har yanzu yana da rai. Wasu daga cikin ƴan uwanka, makusantanka, abokananka, danginka, waɗanda ka sani da wanda kake jin labari, kwatsam ajali ya zo musu. Ajalin nan ya zo musu ne ba din sun tabka wani aikin ashe sai aka canza shara aka ce to su tafi ba. Kai ajalin ka bai zo ba ba din kai din bawan Allah ne ko ustaz kullun kana masallaci ba. A'a, li kulli ummatin ajal, ko kowa yana da lokacinsa. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar, idan lokacin ya zo haka kowa zai tafi. To babban karatu, babban darasi ga wanda har yanzu yake numfashi shine ya dan taka burki ya ce, a ni me yasa nake da rai har yanzu? Amsar dai ka san ba wani aiki na musamman kai aka daga maka kafa ba. In akwai aikin to ka nuna mana aikin ka, ce ina kyauta zaton aiki ka gane yasa aka bani. Saboda an karba ne ma, har da zaka kana da lamuni da ashwaran cewa an karba, har da zaka yi tinkaho da shi ka ce shine dalili, haka baka sani ba. To tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara yau kana da rai, ashe dama ce Allah ya bada kai sauri ka kara tasbihi. Saboda Muhammadu da Allahi da Ahmad da Shehu da ta sani, waɗanda sun bar duniya suna da burin ina ma da za su samu damar da za su dawo su tasbihi koda guda ɗaya. Kuma tasbihi guda ɗaya ba koda ba ne, din tasbihi guda ɗaya da kyakkyawan niyya tare da tsarkin zuciya da halarso da girman Allah, idan Allah ya karɓa ya kai, ya kai ka aljanna. Kaga ashe babu kankanta ce. Wani yana burin ya dawo ya zo yayi tahmidi ya ce alhamdulillah, kai kuma yanzu daga al'asar zuwa yanzu so nawa ka ce alhamdulillah? Wani yana so ya dawo ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Wani yanzu yayi awa 24 bai faɗi wannan kalmar ba. Ko ba haka ba, kaga akwai matsala. So da aka ka gane girman alkhairi da girman ni'imar da take ciki, sai kai sauri wajen ka ribace ta, kai ruko da ita a kyakkyawan ruko. Abu na gaba mai matuƙar muhimmanci shine ba tunawa da cewa ni har yanzu ina da rai, ban san yaushe zan bar duniya ba. A'a, in ka tuno wannan, akwai saƙon da ake so ya isa cikin birnin zuciyarka wanda yafi wannan muhimmanci, shine wani shiri, wani tanadi kai matafiya. To lokacin da kake bukata na tanadin shine fa ka samu yanzu. Lokacin da kake bukata na guzuri, na yin kyakkyawan shiri domin yin tafiyar da babu dawowa, shine yanzu Allah ya turfa magarinka nono, sai ga ka kana da rai har yanzu. Babu mamaki kai ne jina. kemin din misali kowa koma waye babu mamaki shekara 40 da 50 shekara 45 shekara 50 da kai a duniya kila har yanzu ayyukan mutum a tagala suke akwai abin da yayi har yanzu ayyukan ba tafi ba sai yanzu ne watan ramadana na bana za a yi maka can cewa to ka wuce kashi ka zama dan aljanna kila duk shekarun nan yanzu ne za ka samu kyantuwa daga wuta ramadana bana yana da girma ko bai da girma yana da girma kayi ramadana so 60 so 50 kila dukkansu suna da kura akwai wata kura da gajimari da suka lullube su yanzu ne kila za a samu kyakkyawar tuba daga zuciyarka za a samu connection kusanci ga Allah subhanahu wataala za a nemi yardar Allah a'a akwai wata laifuka da kai da ka nemi gafarar Allah sai aka ce an maka gafara to yanzu sai ibadojinka duk sai su tafi so inda baka zo ramadanin da za ka samu wannan ba a ga wannan yake nuna mana falala da alkhairin da muke su bude ido ka ganka kana da rai a cikin watan ramadan har yanzu wata cikakkiyar dama ce na ka zama jikinka daga zanubai manya-manya da kanana wanda ni na san nayi kai ma ka san ka aikata kowa ya san ya aikata shi yasa waɗannan lokuta da muke gani ramadana zuwa ramadan juma'a zuwa juma'a ko hajji zuwa hajji umara zuwa umara ai daman maki ne ake samu domin ai bonanzan alkhairi kai kuma mai hangen nesa sai kai sauri ka garzaya ka fita a 300 in acceleration din naka je kai haka ko fiye da haka domin cin ribar lokacin da kuma amfani da shi dama ce na ka wanke gabanka daga zunuban da suka aikata akwai laifin da hannu kai akwai laifin da baki kai akwai laifin da ido kai akwai laifin da kafa kai to ramadana ruwan sama na albarka da rahama ne ke sauka a ciki wanda idan ka samu kanka a ciki dama ce na kai wanka da ruwan rahama na cikin ramadan domin a wanke ta daga datti na zunubai shi yasa malamai masana sirrin ibadoji suke siffanta ramadan a matsayin wata hanya na tsarkake datti dattin nan sawabin nan zuciya ne ko kuma na gabbai kamar ka ce sophisticated cleansing mechanism misali sophisticated cleansing mechanism wani kayan aiki mai kaifi mai daraja mai tsananin tasiri wanda yake tsarkake jiki da zuciya daga duk wani datti mun fahimta ramadana ke ramadan jama'a wata makaranta ce wani course ne za ka tafi na kwana 29 ko kwana 30 shi yasa domin a tunatar da kai cewa kwanakin ba su da yawa sai Allah ya ce ayyaman maduda ayyaman maduda kar ka manta fa kwanakin ba su da yawa yanzu gashi har an yi ɗaya gobe jibi yanda kake tuna ramadana na bara ya kane da sauri to insha Allah anan laysati mahalliya ana ba na so bane haka zaka ga wannan ramadanan ya zo ya wuce sai ya fi na bara saurin wucewa haka na gaba kullun a guje zai rika wucewa har a kai lokacin da kamar walkiya zai zo ya kare saboda haka ayyaman maduda kwanaki ne ta kaitattu fala'i sai dai shika da albarka kwanaki ne masu daraja masu tsada ga wanda Allah ya taimake shi ya fahimci wannan daraja da wannan matsayi kar ka yarda ka zama ga wani abu akan matar sarki da ido da na gani sai kasance ga alkhairi kana tare da shi amma ka kasa cin gajiyarsa ka kasa cin ribarsa makarantar nan ko kos din nan da ake yi a cikin Ramadana na kwana 29 ko kwana 30 misalin kamfani ne ko wata ma'aikata da za a bata guraben karo karatu guraben fadada ilimi na ma'aikata sai makarantar sai ma'aikatan nan ko kamfanin nan su zo su ce to ina ma'aikatanmu ku zo zame ƙur'a a tsakaninku mu zaɓo a cikinku waɗanda za su je su wakilci wannan kamfanin ko wannan ma'aikatar domin su je su koyo wani aiki wanda zai ma ma'aikatarmu zai kawo mata ci gaba ya zama alkhairi sai aka zaɓe ka kai ne sauraro na kana da cin wanda aka zaɓa wasu kuma kana ji kana gani ba a zaɓe su ba sai aka tura ka aka kashe maka manyan kudaje aka baka damar kujera ka zauna a wannan course din da ka gama ka dawo kwana 29 ko kwana 30 kana zuwa ga mutane dubbai a ma'aikatarku ma'aikatanku ba su samu zuwa ba sai aka zo aka ce maka wane course din nan da kai na kwana 29 ko kwana 30 ga mutane an tara abokanan aikinka wace fa'ida za ka faɗa musu daga cikin fa'idar da ka samu a wannan tafiyar da kai sai ka ce ai layi tunda na yi tafi abinda na yi ta yi daga ɗan baccin nan sai kankwashe ƙafa in ci abinci sai danne-dannen waya sai zama a majalisa sai zuwa wajen telan in san wani ɗinki ya yi min sai kaza haka ka gama kwastin na wasu kwana 29 ko kwana 30 shugaban kamfaninka da wani ido zai kalle ka idan aibatawa da muzantawa to wali ramadana almathalul a'la magana akan ramadana ta wuce wannan ana so a cikin kwana 30 nan ko 29 ka samu sauyi ka samu canji na hakika na gaskiya a cikin rayuwarka ana so a samu wani kusanci tsakanin zuciyarka da mahalicci kusancin da jiya in ka waiwaya za ka ce kai jiya da shekaran jiya kafin ramadana ba a nan nake ba yau na ƙara gaba mun fahimta ana so a cikin kwanakin ramadana ka ƙara samun sauƙin aikata alkhairi wanda ci da shekaran jiya alkhairan suna maka wahalar ne amma da yake yanzu ka rage nauyin zunubai kuma abu in ya kasance bai da nauyi ya fi saukin tashi to sai ya kasance jikinka yanzu bai da nauyi babu kasalar ibada babu lalaci wajen neman yardar Allah ana so ka gama wannan course din na kwana 29 ko 30 ka samu kyakkyawan guziri na tafiyar ta zuwa lahira tafiyar da dole sai ka yi ta maganan nan da nake yi wata rana wani ramadana zai zo wani a cikinmu ko dukkanmu ba ma nan dole sai an yi wannan to wani guziri ka samu kai daga wannan ramadana din da aka shiga yanzu bayan da za a yi ka samu guziri sai in tun yanzu ka yi niyyar ɗauki samun guzirin mun fahimta yanzu misali mutum ne ya ce maka wane ka zo wajena zan maka wata kyauta ta musamman amma ka zo da inda za ka zuba kyautar sai ka zo da leda wani ya zo da gana mazo wani ya zo da hilo wani ya zo da trailer wane ya fi kyautar wane ya fi shirin ɗaukar kaya tawa to kai yanzu in ka shiga da ramadana ko ba komai tare da kai baka shirya daukan guzuri ba to ko ledan nan ba za ka rike ba baka shirya daukan guzuri ba ko yar gana mazuwan nan ba za ka rike ba to amma idan ka shiga ramadana da niyyar cewa da yardar Allah zan rike wani guzurin da zai zama min haske akan hanya ta neman yardar Allah zan yi guzurin da zai kai ni zuwa ga birnin rahama zan yi guzurin da zai rage min kishi da firgicin kiyama zan yi guzurin da abin da zai zama min haske a kabari to sai ka shiga ramadana tare da shiri na zuci da shiri na gabbai da shiri na kwakwalwa wanda wannan shine abin da ake bukata. In ba haka ba, wallahi alazim, Ramadan zai kare ka dawo kamar wanda Laraba suke ce masa adabi kuffai hunai. Kun san wannan karin magana ai kuffai hunai, yayi tafiya ana sa ran zai dawo da tsaraba da kayan aikin da abubuwan alkhairi, amma sai ya zo da huffi ko kuma takalmin hunai. Wannan wata karin magana ce ta Larabawa, babu laifi magan amfana da ita kafin mu shiga ba. A garin Iraki, a wani gari da ake kira Haira, a Iraki ko a Basra ko a Haira, akwai wani gari, akwai wani bawan Allah da iskafi ne. Iskafi shi ne wanda yake kera takalmi. To ya shahara da yin takalma na musamman, na musamman kamar yadda suka ce basoji ko kuma R&B ne ko mai da sauransu, irin takalma na musamman. Allah ya maka gafara. Takalmi na musamman. To sai wani balaraban ƙauye, sai shi kuma ya je fataushi, ya bar garinsu watanni masu tsawo, ya je ya yi fataushi. To ka san ayin fataushi ya yi, in za ka dawo za ka zo da tsaraba da iyalanka da ƴaƴanka da sauransu. Sai ya zo da abun hawansa tare da kayan tsarabansa. To yana wucewa da ya shigo cikin Iraki, sai ya ga shagon wannan ƙwararren mai kera takalmi. Sai ya ce, bari in yi tsaraba takalmi. Ashe an daɗe ana tsaraban takalmi ko? Da ya shiga sai ya tsayar da raƙuminsa ko abun hawansa a gefe ya ɗaure shi. Sai ya shiga shago. A abuwan da ya ɗaure shi ba, sai ya saukar da shi, ya dukosar da shi, ya zaunar da shi. Sai ya shiga shago da niyyar zai sai takalmi, ya ga wannan ya juya ya taɓa, ya ga wancan ya juya ya taɓa, ya ga wannan ya juya ya taɓa. To shi mai sai da takalmi ya ga zubin shi da irin abun hawan da ya zo da shi, sai niyyan shi ya tsinke, ya ce kai wannan babban kwastoma ne, zai yi mana cire shi. Ka san ana haka, in ka ga shigan mutum, galibi duk mai sana'a idan ka je siyan wani abu yana fara kallon ladikinka ne. Idan ka je siyan takalmi da ka shiga zai ga wani irin takalmi ka sa, sai ya gane wannan abokin tafiya ne ko ba ka ba. In ka je wajen angugo mai sai da huluna da ka zo zai ga kanka ya ga wannan wanjiri ne. Haka misali. To wasu kuma ka ga suna ba da price ko girmamawa bisa abin da ka zo da shi na abun hawa. To ina ganin da ya ga kayan da ya ɗauko a kan rago wannan sai ya fahimci wannan mai fataushi ne tare da shi akwai tsaba. Sai duk ya zubar da sauran kwastomomi ya dawo kan shi wannan matafi. Ya gama zagaye a cikin shago, ya juya wannan, ya juya wannan, fatar ta ina ce wannan kaza, irin masu fata masu shaguna lokacin. Da ya gama sai ce to Allah kawo kasuwa. Sai ya tafi. A daidai wannan lokacin kuma sauran kwastomomi masu son su yi siyayya, su kuma ransu ya bashi, ya shagala da wannan, sai suka tafi. Ka ga yanzu bawan bawancan bawancan. To iskafi sai ransa ya bashi, bai ji daɗi ba. Ya sanya buri, ya kyautata zaton cewa zai samu wani alkhairi. Wannan kuma da alamar ba ta mai lokaci ya yi kuma har da cin fuska ma. Kai ta juye-juyen abubuwa kuma ka san ba shi ya za ka yi. A taƙaice, kun san Laraba wanda in aka yi wasu daga shi, in aka yi musu abin da ba daidai ba sai sun rama. Sai ya ce to zan rama. Sai ya fahimci, ya yi ƙoƙarin fahimtar wannan matafiyin ina zai fuskanta, wace hanya zai bi. Sai ya ɗauki waɗannan takalman da shi matafiyin suka fi birge shi, suka fi bashi sha'awa. Sai ya ɗauke su, sai ya je can gaba hanya mai nisa, inda ya tabbatar ta nan hanyar zai biyo. Sai ya wurgar da takalmi ɗaya. Sai ya je can gaba, sai ya ƙara wurgar da takalmi ɗaya. Sai ya je wani waje ya ɓoye. da yaje wani waje ya koye amma sai ya zama kusa da inda takalmin farko yake. Yawwa, to matafi yana zuwa sai ya ga takalmin sa, haka takalmi ya yi kama da takalmin da na so in siya a shagon, amma guda ɗaya ne. To ina ɗauki takalmi guda ɗaya yanzu mai amfanin mai zema, sai ya bar shi sai ya ci gaba da tafiya. Yana ci gaba da tafiya, bayan wani lokaci sai ya ci karo da ɗayan ɗan uwan takalmin, ɗayan fiya nan, ce ta ga irin wancan ne fa, sai ya ce bari ya bar raƙumansa da abin hawa, bari ya sauri ya koma ya ɗauko wancan. To shi kuma wancan yana nan a labe, yana ganin ya bar abin hawansa da kayan fataucinsa, sai sauri ya bar wancan ya zo ya kaɗara, kuma ya bar mai wancan takalmin guda ɗaya gashi a hannunsa. Da ya je sai ya tarar da guda ɗayan ya ɗauka, yana murna na samu takalmi a ɓagar sabon zakiya. Dama yawancin masu juye-juyen abu ba siya suke yi, wanda zai siya bugu ɗaya zai siya in yana so. A takaice dai, ya dawo, sanda zai dawo babu abin hawa, sai Huffai Hunain. Dama shi mutumin mai saida takalmin sunan shi Hunain, daga nan ne aka samu suna. To da ya zo gari aka yi ta murna, ga wane ya zo, sai aka ce to kai malam Hunain mai ka zo da shi na tsaraba, sai ce ma jittu bi shay'in lakinnani uttu bi Huffai Hunain, wallahi ba abinda na zo da shi sai takalman Hunain, saboda ya fahimci cewa takalman nan sun yi kama da na Hunain, sai ya raɗa musu suna kawai na Hunain. Daga nan sai Larabawa suka mayar da wannan ta zama karin magana a kan duk mutumin da dama ta samu yake cin gajiyar da ya ci amfani da ita, a ƙarshen al'amari ba abinda zai kasance na yanayinsa sai nadama da cizon yatsa. Saboda haka bawan Allah, a cikin wannan wata mai albarka da muka shiga, karka yadda ka dawo da Huffai Hunain, karka yadda ya kasance ɗan abin da za ka samu na alkhairi ɗan kaɗan ne. A'a, yi ƙoƙari duk wata ƙofar alkhairi, duk wata ƙofar alkhairi da ka sani, wallahi karka bata a cikin wannan wata. In an zo rubuta sunan masu azumi kana nan, masu sallah kana nan, masu tsawaita addu'a ka shiga, har wannan duk akwai, masu yawan tasbihi kana nan, masu istighfari kana nan, masu karanta Qur'ani kana nan, masu halartar majalisin karatu kana nan, masu zumunci, masu kyautata ma iyayensu, masu ciyarwa kana nan, masu bibiyan marayu ina suke kana nan, masu bibiyan zawara waɗanda ba su da gata kana nan. Duk wata ƙofar alkhairi dai sunan kana nan, ko da a wani wata ƙofar fa in lam yusibu hawa minan faqal, san kai ne na ɗaya a ƙauyenku ko a garinku, nan kuma na bakwai, ka dai shiga. Mun fahimta, amma dai yin ƙasa a gwiwa a kan wata ƙofar alkhairi a cikin wannan watan, to ba ƙaramar asara ba ce. Hikimar wannan zancen jama'a shi ne, ko ita ce, ba ka san wata ƙofar alkhairin ba ce idan ka shiga za ka samu karɓuwa a wajen Allah. In ma kuma jika za ka samu karɓuwa, to nurun ala nur, haske bisa haske ya kasance, ka samu alkhairi ta kowane ɓangare. Daga cikin manya-manyan abinda ake sa ran idan ka shiga wannan makaranta na Ramadana na kwana 29 ko kwana 30, abinda za ka fito da shi na tsaraba shi ne za ka koyi abinda ake kira alkafu, kamewa daga abinda Allah bai so. Wasan matil arabu alkafu kaffal li anna sahibahu ya kuffu bihi amma ya faru wa huwa alladhi kaffa aydiyahum. Alkaf, wannan hannu, tafin hannu sunan shi alkaf. Larabawa sun rada masa suna alkaf ne saboda me shi yana amfani da shi domin ya kare duk abin da zai cutar da shi. To asalin kalmar tana da alaka da karewa da kamewa, karewa da kamewa, ka kare kanka daga abin da zai cutar da kai, saboda haka ka kare azumin ka daga duk abin da zai kawo masa barazana. sannan ka same daga kutsawa inda Allah bai so a kutsa. Shi yasa kullum malamanmu suke bada misali cewa watan Ramadana ko azuminka kamar kai ne ka ɗauko kiret ɗin ƙwai ka shigo kasuwa, kuma kasuwar ranar da kasuwa ke ci, kuma kai haka yanzu kana so mutane ne su kula maka da ƙwanka ko kai ne za ka kula da shi? Sannan akwai turmutsu ɗin da bai kamata ka shigo wajen ba. Ashe idan kana azumi akwai inda in ka san azumin ka zai fuskanci barazana kar ma ka je wajen. Ka koyi alkafo kenan. Babban karatu a nan ko asali a wannan babin shi ne wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ga abin da yake jama'a halas ne. Ba ma halas ba, idan ka kyauta da niyya ka ci abinci Allah zai baka lada. Idan ka kyauta da niyya ka kurbi juice ka kurbi wani abin da kake so Allah zai baka lada inda kyakkyawan niyya kai. To abin da kake samun lada a kai yanzu sai aka ce ka bari. To in ka bar abin da yake halas ko abin da ake samun lada, to ina ga kuma abin da yake fita da Allah, Allah zai so. Shi ya fi kamata ka bari kenan. To in ka iya kamewa akan wannan, to me yasa ba za ka kame akan wancan ba? Saboda haka sai azumi ya koya maka kamewa akan ganin abin da bai halatta ba, ya koya maka kamewa akan taba abin da bai halatta ba. Tun daga abin da ya halatta an ce yanzu kar ka taba duk da naka. Wace irin tabawa? Tabawar ci misali abinci, tabawa na alaka tsakanin mata da miji misali alaka ta aure, ya ba zai yi misali. To in waɗannan abubuwan da makamantansu sun haramta, to ina ga abin da yake shi kuma asalinsa haram? Ka kame kana ƙoƙarin ka kiyaye mutuncin azuminka, ka ƙi yin ƙarya a cikin yinin Ramadan, to kana so sai an sha ruwa ne ka ci gaba da ƙarya? To wanda ya halatta, wanda ya haramta ƙaryar a cikin wannan Ramadan, ai shi ne ya haramta ta a cikin daren Ramadan. Idan kuma kai ka jure kai ta maza da mata duka ka ƙi yin ƙarya har Ramadan ya wuce, to kana so ka ce abinda ka haƙura a kan yin shi na wata ɗaya ba za ka wuce da haka ba kenan? Koko daga baya za ka ci gaba cewa ai wat Ubangijin ko wanda kake bauta ma a Ramadan shi ne kuma a Shawwal da Zulhijja da sauran watanni? Mun fahimta? Mutum ya kame bai saba ma Allah ta ɓangaren zina ba a cikin watan Ramadan, to yana so sai bayan Ramadan ne ya ci gaba? Koko zai yi alkafira ya yi a cikin watan Ramadan wanda babban masifa ke nan misali? Ka fahimci cewa ƙimar Ramadan a zuciyarka shi ne yadda ka ƙimanta shi wajen kamewa daga abin da Allah baya so, wanda wannan babban karatu. Ya kake tunanin azuminka zai yi ƙima, zai yi martaba bawan Allah? Alhali a cikin wannan yinin kayi ƙarya bakwai, kayi ƙarya sha biyar, kayi ƙarya ashirin, ko da ɗaya ma, ya kake tunanin Ramadana azuminka zai yi ƙima alhali ka danna haƙƙin wani? Ya kake tunanin Ramadananka azuminka zai yi martaba a wajen Allah a daidai lokacin da ka yi shaida zur abinda ka san ba ka cancance shi ba ka riƙe? Ya kake tunanin Ramadanan ka zai yi martaba bawan Allah yau din nan da aka shiga watan Ramadana ranar farko, ba ka san wancan, kana jin haushin wancan, zuciyarka tana tafarfasa da wannan, in ka ga wancan ya yi murmushi ranka ya ɓaci, wancan kana so ka ga ya zame, wannan kana so ka ga ya faɗi, kuma kana so Ramadanan ka yi daraja? A'a, wallahi ba zai yi ba. Ramadana jama'a ana samun matsayi ne da shi ga wanda ya shirya, kuma daga cikin hanyoyin shiryawa tsaftace zuciya daga duka waɗannan dattin, sannan tsaftace gabai daga abinda Allah subhanahu wa ta'ala baya so. الإمام الشافعي رحمه الله ينادي وسع أبيات وندس كذا ألا قد أزم ثم تكر مهم منسي ينادي شواء الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل سعاد لا يدخل الريان إلا صائم أكر بباب الصوم في الأبواب، ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. الصوم سنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاد. الصوم تفصيل الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب. ما صام من لم يرأ حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخراب. ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. يكي شوى الله سبحانه وتعالى يا إيتان الذين مسمى جماعة أزمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سوكو ما سأزمي لك شكين سوكو كنت أفري حفري وذاك سنشك شكين كما من ذا الله سبحانه يبام الأباري حديثي القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى يشهد دون أيك نأيك أيك سانا الخير ينا نن أوجن أن أدم ساكمكن ينا نن ينا جرنش وكما أرنقى أنسان ساكمكن إلا الصوم سي أزم نام ستان لنا مسمى سي أبو بكي أما إن يزوجنا yace masu azumi sun tafi yadda yininsu dan neman yardar Allah duk da wahalar da ke ciki. La yadkhulur rayyana illa sa'imun, ba wanda zai shiga kofar rayyan gobe kiyama aljanna kenan sai mai azumi. Yace ma dalla da wannan taranci da girmamawa da Allah ya ma masu azumi. Allah subhanahu wataala ya saka ma masu azumi kishin da suke ji, kishin da take ji din nan musamman kai ne azumi a yola ko a irin nan bangaren, misali garin da akwai tsananin zafi da kishi, to ladan ka na musamman ne. Ba yadda za a yi ka nemi yardar Allah kishi da wahala su same ka kuma a saka maka da wahala da kishi a kiyama. Allah ba zai maka wannan ba insha Allah. Sai ya ce as-sawmu nan ne ash-shahid junnatu sa'imin mimma tamin. Azumin nan fa wata garkuwa ce da take kare mai azumi daga saban Allah. Yanha anil fahsha'i wal awshar. Azumi yana kare ma'abocinsa daga kutsama dokar dajin saban Allah. Sai ya ce in kara maka bayani ai as-sawmu tafsidul gharaiz jumlatan. Ai a cikin azumi ne ake kulle, ake daure, ake kulle duk wata sha'awar da za ta fige ka ta kai ka zuwa saban Allah. Sha'awar nan ta jiki ce, sha'awar nan ta kudin wani ne, dukiyar wani ne, haƙin wani, duk sai ka ji baka sha'awa, baka yi, kana kyamar su. Saboda me? Kana neman yardar Allah da azuminka, ka san kuma wannan abin in ka yi zai kawo ma ibadarka ta azumi cika. Sai ce ma fama mallam yar haqqa mujawir. Bai yi azumi ba, bai samu ladan azumi cikakke ba, wane wanda bai kula da haƙƙin makwabtansa ba, bai kyautata musu ba, sannan bai kyautata ma makusantansa da abokanan zamansa ko ƴan uwansa ba. Kaga yana faɗaitar da kai kai azumi kuma kai alkhairi. Sai ce ma fama man akala al-luhuma bi ghibatin aw qala sharran aw sa'a li kharaj. Duk wanda yake dumama majalisar sa da giba, kana azumi ka zauna goma na safe, sha ɗaya, sha biyu bayan la'asar, lokacin da azumin aka kusa a karɓa komai ya ji, sai ka tambaɗar da shi da giba da gulma. Wallahi jama'a mu kiyaye azumin mu. Wala takunu kallati nadhar ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Kar ka taso tun daga waye, tun daga kesowar alfijir baka ci ba, baka sha ba, a ce har la'asar sai ka zo ka zauna a majalisa kawai kai ta gulman wani, wani yayi kaza, wani yayi kaza, wani yayi kaza, har tun azuminka na 100% ya koma 90, 75 kaza, har يدشي زيرو حر كما عليكم باين الله على ذلك هو الخسران المهم كتاش بوبك يا ما أشي كيسي كيسي كوي أكيد ترجع مكا ما بالا ده أبدا الله يكرم كما والله أشين تأجي ما أنا wani yanzu yaudin ya tambatar da azumin wani kuma yana nan ya kiyaye azumin sa kaman kai haka zai gangarar da shi har ya kai zuwa faduwar rana Allah ya sa mu nan ausa li kharaji karka zama kana azumi daukan wannan magana ka kai ma wannan annabi manci kenan dama asali haramun ne to ballanta na kuma cikin azumi tasbihi ake so da tahmidi sai ce ma fama man adda shahadata sabi wallahi bai azumi ba cikakken azumi wanda yayi shaidan su wanda yayi sainin akan ƙarya wanda yayi abinda ba daidai ba ya san ba daidai bane shaidan su kenan wannan bai cikakken azumi ba wanda ya siffanta da munanan labiru ya cutar da mutane da maganganunsa shaitan in kana azumi bakinka ma yayi azumi idan kai azumi jama'a ba a ji daga bakinka sai alkalima tsayyiba wanda in ta fito lada za ka samu amma ka zagi wancan ka wurga ma wancan ka mulmula ma wancan ka yi kaza kuma duk da sunan mai azumi a sake lissashi sai ce as-sawm madrasatu ta'affufi wa tuha wannan course na kwana 29 ko kwana 30 makaranta ce ta kamewa da tsoron da kuma gina zuciya akan tsoron Allah wa taqarubil bu'ada'i wal azradi matsowan zukata tsakanin mutane sai yasa aka ce mu yi azumin tare mu yi buɗe baki tare mu yi abubuwa tare domin a tabbatar da wannan togetherness din tare din nan mu gane cewa muna buƙatar mu zama tsintsiya madaurin ki daya muna buƙatar mu kaunaci juna in kalle ka ina murmushi zuciyata ta fara yin murmushin kafin fuskata ba ta ciki na ciki ba an fahimta a so juna don Allah a kaunaci juna babu mamaki bawan Allah a kwana 29 din nan ko kwana 30 ba azuminka da sadakarka bane za ta kai ka zuwa samun yardar Allah a'a in Allah ya kalli zuciyanka ya ga cewa babu haushin kowa ta bangaren kiyayya kawai sai a ce su waye masu wannan zuciyar fara a tattaro su su shige aljanna jama'a kowace ibada tana da ɗanɗano kamar yadda ka ga abinci kowane abinci yana da ɗanɗano wallahi alazim haka ibadoji kowace ibada tana da ɗanɗano yanzu kwai ɗanɗanon shi akwai ko nama kifi kaza duk suna da ɗanɗano masara rogo gyaɗa to tasbihi yana da ɗanɗanon shi na musamman istighfari yana da ɗanɗanonsa duk wanda istighfari kawai yake yin bai yin tasbihi to akwai wani ɗanɗano da zai rasa kamar da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake faɗa har yake cewa me ye bambanci tsakanin istighfari da tasbihi astaghfirullah kana neman gafarar Allah a kan zunubanka tasbihi ba tsarkake Allah kamar kai ne da 'ya'yanka biyu misali ɗanka sai ya zo kullum ya ce baba dai na yi laifi kai mun afuwa kai mun afuwa kaga shi ne kamar istighfari ɗayan kuma shi kullum ya zo ka wallahi baba ina son ka baba wallahi in baka nan ina mutun ɗanka baba kaza yanzu me yake yi yana nuna maka ƙauna da kusantowar zuci yanzu kowanne zaka wadata da abinda ɗayan yayi kowanne kana buƙata wannan mai nuna yana son ka yana mutun ɗinka to idan yayi ba daidai ba kuma ya ce ina mutun ɗinka amma kuma nayi laifi kaza kai mun afuwa ya hada jiki mun fahimta aka yi mun kai ba Allah ya ce so a takaice akwai ɗanɗanon tasbihi akwai istighfari akwai ɗanɗanon sallah ba a jin duk wata ibada ta duniya da kai ba za ka taba jin wannan gardin ba sai in sallar kai akwai ɗanɗanon azumi akwai ɗanɗanon sadaka duk sun yasa marowaci wanda zai yin sadaka akwai wani daɗi da gardi da ake ji a zuciya shi ya haramta ma kansa يسعى التي فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم يؤتي فضلا في شيرتنا كوني ذاكو امبان كابا دا صدقا كابا دا شوتا كافن صدقا تجمع كيوا هنن وندك اي كاموا كي كافار بنفيت دا صدقا واي امبان كي كامبان ko duka waɗannan ibadojin suna da ƙarfi to abinda nake so in kai mu gare shi shine tunda mun ce kowace ibada tana da ɗanɗano kamar yadda kowane abinci yana da ɗanɗano da me ake ɗanɗana abinci a gane bambancin sa da harshe su kuma ibadoji da me ake gane bambancin ɗanɗanan su da mene da zuciya to idan harshe bai da lafiya yana jin ɗanɗanon abincin haka nan idan zuciya ba ta da lafiya ba za ta ji ɗanɗanon waɗannan ibadojin ba wa man yakuza fa min murrin maridin yajid murran bi ilma al-zulala wanda yake bai da lafiya mai typhoid mai malaria sun ta kawo mai juice mai daɗi sai ce ya yake tsaci ne a'a tsacin ba a juice din bane a harshen ka ne algafar ta ba mun fahimta saboda haka idan ka raya yininka ko ka ɓata yininka da zunubai da abin nan ba za ka ji ɗanɗanon ibadar azuminka ba saboda zuciyar yanzu an ka canje ta an ɗora mata da ci sai ya sa ka samar da yanayi mai kyau a cikin zuciyarka zirrif da ka yi ibada sai ka ji ta samu zama wajen zama in ka tabbata sallah ka gama sallah wallahi sai ka ji natsuwa da nashwal qalbiyya da al-unsur ruhi ya kama ka idan kai iba azumi aka kai daya sai ka rika jin a ƙasa kake kana tafiya amma wallahi za ka rika jin kamar ka danyi sama duk da kuma a ƙasa kake me yasa kake jin haka zuciyar ke ta ƙara sama ta kusanci Allah duk ana jin wannan idan ka je kai waiwayi marayu ka je kai sadaka kai kaza sai ka ji sarkin zuciya da natsuwa duka waɗannan abubuwa ne jama'a ba shafa labari shi ne ba wasu suna rayuwa a cikin wannan ni'imar kuma sun riga sun shiga wannan aljannan kar ka haramta ma kanka duka wannan jama'a yana babin alkafu ne a koya maka kamewa daga abinda Allah ya so Ramadana yana koya mana albarnu bayarwa shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ba a san mai fitar da zakka ya ce zai jira sai Ramadana ya fitar da zakka a'a saboda idan ka jinkirta sai Ramadana to yanzu akwai sadakar da ya kamata ka yi sai ka ce to ina riga na fitar da zakka a'a ka gaggauta fitar da zakkanka kafin Ramadana ba Ramadana in ya zo sai ka samu damar shuka wata sadaka da alkhairi ina fata mun gane albadl manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ramadana ya shigo iskar damuna wacce take dauke da ruwa ba ta kai shi fitar da alkhairi ga mutane ba ka san ko iskan damuna ba ta bambance hanci babba da hanci mai fadi da sirri kowa sai ya shaka ko gajere babu a'a ka kare mun a'a wannan dogo tunda kai kai sama ba za ka sha ba kowa sai ya sha to haka alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana gama kowa la huwa ajwadu bil khair min ar-rihil mursala sallallahu alaihi wasallam daga hudowar al-hijr zuwa yanzu ungwana wakai kamewa na wakai wa man yabqal fa inna ma yaqalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wanda yayi rowa shi ya makansa rowa wanda ka gama ka bashi ba in baka bashi ba Allah zai kawo wanda zai bashi kuma zai samu natsuwa to gara kai sauri ka nemi yardar Allah ta wannan babu albadlu shi za mu tsaya a wannan gabar insha Allah sai Allah ya kai mu majalisi na gobe za mu karanta daga nan kuma mu dora akan majalis akan karatun mu na tafsiri insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya kaddara mana alkhairi a cikin rayuwar mu ya Allah kamar yadda muka addu'a wannan masallaci mai albarka
kahada mu aljannar firdausi gaba daya da mu da masu kallo da masu sauraro da iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da jikokinmu da zuriyarmu gaba daya ya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da albarka da arziki da yarda da rahama da jin kai da kake saukarwa a wannan yini ya Allah ka sanya mu riga mun samu ya Allah ka ba mu babbar rabo ya Allah ba dan halinmu ba Allah ka kare mu daga sharri masharrata da zalincin azzalimai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta da kullakullan masu kullakullai da hasadan masu hasada da makircin makirai Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu Allah ka yadda mu ka yadda da ayyukanmu ka azurta mu da samun ceton manzonka sallallahu alaihi wasallam ka tayar da mu a cikin tawagarsa da ayarinsa ka azurta mu da sharruwan alkautara daga hannayensa masu daraja ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da aljannar firdausi ka raya mu har zuwa ƙarshen ramadana ka karɓa mana sannan ka nuna mana ramadanoni masu yawa cikin albarka da aminci da kwanciyar hankali da arziki da walwala ta zuci da walwalar rayuwa da mu da ɗan uwanmu gaba ɗaya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولابائنا وجميع المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.